بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى وانا يمتشي نران العرباء منشغى دران الحميس واندشيني دران عشرين دا بيارك وطن دون حجة شكرا تدبو دا داريه دا بإن دا بقوة إباين هجر مزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 10 ga watan June 2026. Daga wannan masallaci ne albarka, wato Masjid Umar ibn Khattab da aka sani da suna dandali da ke nan cikin wannan area a Nigeria, inda muka saba yin darasi a cikin tafsirin Juz'u Arba. A yau insha Allah za mu yi darasi na uku a cikin tafsirin Suratul Qadr. Arama dai sake karanta mana sura insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
نعم. Allah madaukakin sarki yace inna anzalnahu fi lailatul qadr, lallai mun saukar da shi a dare mai daraja. Wama adraka, menene ya sanar da kai ma lailatul qadr, menene dare mai daraja. Lailatul qadri, dare mai daraja, khairun, yafi alkhairi min alfi shahr, fiye da watanni guda dubu. Tanazzalul malaikatu والروح فيها، ملائكة دا جبريل سدا سوكا فيها أتكم ونن دري بإذن ربهم يقمرنون أبنججنسو من كل أمر لو كد دكا الأمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ونن دري مي أمنشي هزوا بتوا الفجر. A darasin da suka gabata guda biyu, mun yi tattaunawa takaitacciya akan waɗannan ayoyi masu albarka. A yau muna so mu shiga cikin bayani game da ita lailatul qadr din, wanda ita ce gabar karatun mu a yau insha Allah. To, kafin mu shiga, akwai masaloli guda biyu ko uku da suka faru. Akwai a karatun da ya wuce mun ambaci wasu abubuwa da suke nuna kwatanci game da irin darajar da Allah ya baiwa wannan dare. An muka ambaci al'amarin ranar Juma'a da falalar fita sallar Juma'a da wuri-wuri, sai ne wani tuntuɓen harshe wajen bayanin ainihin hadisin. Kuma akwai wani ɗan uwa cikin malamai mahalarta wanda ya sake min matashiya, kai Allah ya saka mishi alkhairi. Hadisin dai shine wannan hadisin da Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga Aus Ibn Aus, Allah ya kara masa yadda, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ghassala yawmal jumu'ati wa ghtasala thumma bakkara wa btakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-iman wastama'a wa ansata kuwa ansata falam walam yagli walam yalghu afwan walam yalghu annabi yace kana lahu bi kulli khutwatin khataha min baiti ila almasjidi amalu sanatin wahidatin siyamuha wa qiyamuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man ghassala yawm al-jum'ati, duk wanda yayi ghassala, yayi wanka, wa tasala, ya wanke dukkan jikinsa. Wasu malamai sun fassara da cewa wato wanda ya tara da iyalinsa da safe ranar juma'a, yayi wankan janaba sannan yayi wankan juma'a, fasarori na malamai mabambanta, sannan wa bakkara kuma ya fita da sassafe da wurwuri, wa takara haya riski farkon wato huduba, wato ya zama da cewa da ya fita din da wuri to masallaci ya wuce, bai wuce wata harka daban ta duniya ko ofishin shi ko kasuwarsa ko majalisarsa ba, wa mata kuma ya tafi da kafa, walam yarkab bi hawa, abun hawa ba, bai hawo mota ko babur ko nafif ko raƙumi ko wani makamanci haka. Nabi ya ce wadana min al-imam, sannan ya zauna kusa da liman ya samu sahu na gaba-gaba, wastama kuma da ana huduba ya saurara da kunnan basira, hankalin shi na kan abin da yake, wa ansata kuma ya shiru bai magana da kowa ba, walam yalghu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko bai wani wasa ba, bai taba wani tsinke ko wayarsa ko hularsa ko takalminsa ko carbinsa, bai taba komai ba, ya zauna kawai ya saurara. Idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kana lahu bi kulli khutwatin khataha, a wata riwaya ya khutuha, duk taka kafar da yayi takawa dama hagu dama hagu, to kowace takawar da yayi za a bashi, min baitihi ila almasjid, daga gidan shi zuwa masallaci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bashi amalu sanatin wahidatin, ladan aikin ibada na shekara ɗaya, siyamuha wa qiyamuha, da azumin da ake a cikin wannan shekara da salar dare da ake a cikin wannan shekara, ma'ana da dukkan ibadar da ke cikin wannan watan za a bashi ladanta a shekara. Lallai ya kamata mutane su kula da wannan falalar, ko da ba duk juma'a ba ka yi ba, a ce bayan 'yan kwanaki ko a cikin watanni, wata rana ka kashe duk hidindimunka na rayuwa ka je ka ci wannan gara basa. A lokacin da zo fassarawa sai nake cewa wato ladan kawai za a baka, ashe ladan za a lullunka shi ne gwargwadon yawan tattakawa kafanka, ma'ana wanda gidan shi yake nisa da masallaci kaga zai mafi iya zai fi samun lada fiye da wanda gidan shi yake kusa ke, sannan kuma ba a buƙatar ka hawa abun hawa, ba a buƙatar ka yi magana da kowa. Allah ya samu dace,
amin.
A ƙarshen karatun da ya wuce ila mun magana akan matsana'i da matsani'i, ya bu a cikin ƙira'a ta jumhur suna karanta ne da matsana'i ko da fataha akan lamu, sai zama ma'anan shi salamun hiya ta matsana'i, sai zama wannan masdar ne nihi, wato salamun hiya ila tulu'il fajr har zuwa fitowar alfajir. Akwai wanda suka kanta da matsali'i da kasara ga lamu, irin karatun ayatun ta cikin suratul kafi da Allah yake cewa labarin zikirin ne, hatta idza balaga matsali'a shams, kaga matsali'a nan shi kuma ya zama makana tulu'i kenan. Ba karanta da salamun hiya ta matsali'i ai hatta makani tulu'il fajr, wato har daidai wannan yanayi, wallahu a'lam. To a yau insha Allah za mu tattauna ne akan mas'alar ita laylatul qadri, abubuwan da suke da alaka da ita, daga cikin littafin tafsiri na al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu shekara ta 774 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da aka sani da littafi mashahuri tafsirul qur'an al-azim, ɗaya daga cikin muhimman tafsirai da malaman musulunci suke dogara da su wajen nakalto ilimin tafsiri na magabata, wanda yake so ya karanta da tafsiri ko ya nazari a cikin tafsirin al-qur'ani, kuma akan tafarkin magabata na kwarai salafu salih to ba zai iya wadatuwa daga littafin tafsirin al-Imam Ibn Kathir ba. Allah ya gafarta masa. To a cikin wannan mujalladi na hudu, wannan bukun dake haruna bugun Darul Ummul Arabiya da suka buga shi a shekara ta 2005, gashi a cikin mujalladi na hudu wanda shine na karshe, wanda suke amfani da social media za su ga mun share shafuffuka da za mu yi amfani da su a cikin gurbin wannan karatu. Al-Imam Ibn Kathir bayan da ya gama tafsirin sura sai ya kawo maganganu kala daban-daban game da, na farko, shin Laylatul Qadri ta keɓanci wannan al'umma ne tana daga cikin khasa'is na al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuwa tun kafin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Laylatul Qadri? Mas'ala ta farko kenan. Mas'ala ta biyu game da yaushe ne Laylatul Qadri, ya za a iya ayyana Laylatul Qadri, wato wane dare ne a cikin shekara specifically yake zama Laylatul Qadri? Na uku kuma, idan mutum ya samu kansa a Laylatul Qadri ne ya kamata yi, irin ibadoji da ya kamata a aiwatar a wannan lokaci? Wannan su ne abubuwan da Ibn Kathir ya tattauna, insha Allah za mu ji summary din maganarsa. Allah ya gafarta masa. A taƙaice yake cewa daga shafi na 747 yace, faslun ikhtalafal ulama hal kanat Laylatul Qadri fi al-umam as-salifa aw hiya min khasa'is hadhihi al-umma ala qawlayn. Malaman musulunci sun yi sabani game da cewa shin a al'ummomin da suka shude akwai Laylatul Qadri ko kuwa babu? Yace zance iri biyu. Qala Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr, wani babban malami cikin ɗalibai Imam Malik, yake ba da labari cewa Malik ya ce da su, annahu balagahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uriya a amara ummatihi ko a amara nasi qablahu aw ma sha Allahu min dhalika fa ka'annahu taqasara a amara ummatihi alla yablughu min al-amal alladhi balagha ghayruhu fi tul al-umri fa ataahu Allahu Laylatul Qadri khayran min alf shahr. Cewa an nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarun al'ummarsa, sai ya ga cewa al'ummarsa ba za su dinga dadewa a duniya ba idan an kwatanta da al'ummomin da suka gabata. Wanda suka gabata wannan iya shekara 150, 200, 300 har makamanci haka. Shi kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawansu shekaru tsakanin 60 zuwa 70. Nabi ya ce kaɗan ne wanda suke haura haka. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga haka, sai ya ga cewa in an tafi a haka, to wasu al'ummomi za su fi al'ummar shi samun lada. Kuma ya daga cikin alkhairi da Allah zai maka, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qala umruhu wa hasuna amaluhu, mutumin da ya dade a duniya kuma ya kyakkyawan aiki yana samun damammaki fiye da sauran mutane, zai samu daman maimaita ayyukan alkhairi, hajji, ramadana da ire-irensu, zai samu daman tuba da gyara ayyukansa, zai samu daman riskar abubuwa daban-daban na musibu da su zama kafara ga zunubansa. Wanda bai kashi dadewa a duniya ba, ba zai da samu waɗannan ba. Sai ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaman al'umma sa za a iya barin su a baya, saboda yadda Allah yake kaunarsa, sai Allah ya ce masa to ba komai, zan ba al'ummarka wata dama da za ta kara musu ladan aiki. Shi ne aka bamu wannan dare. Ya kawo waɗannan maganganu daga Imam Malik, ya ce kuma wannan ita ce maganar wasu malamai cikin Shafi'iyya da ɗaukacin malamai, kamar yadda Al-Imam Al-Khattabi ya nakalto da waninsa. Wannan kuma shi ne abinda waɗannan malamai suke akai cewa wato Laylatul Qadri ɗin akwai ta a cikin al'ummomin da suka gabata, amma an ƙara mata falala a zamanin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ya kawo hadisi daga cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Al-Imam Ahmad ya kawo da isnadi cewa Abu Dharr ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce kaifa sa'alta, aka ce miki kaifa sa'alta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Laylatul Qadri? Wasu dalibai suka nazo Abu Dharr suka ce, gafarta malam, ka taba yi annabi tambaya akan daren kaddara qala yace ana kuntu as'alun nas anha qultu ya rasulullah akhbirni allayatul qadri afi ramadana hiya am fi ghairi yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka bani labarin layatul qadri cikin ramadana ne ko cikin wani wata sai manzo Allah yace masa yace masa balli hiya fi ramadana lalle cikin ramadana take sai sake cewa takunu ma al anbiya ma kanu idha qubidu rufi'at amhiya ila yawm al qiyama shin a zamanin ka ne kai annabi za a dinga yin ta da zaran ka rusu sai a daina haka kuma aka yi wa annabawan baya qala sai annabi yace bal hiya ila yawm al qiyama har al qiyama ta tsaya duk shekara duk watan ramadana akwai ne cikin kadira a cikin sa sai ya sake cewa fi ayi ramadana hiya to a cikin ramadanan a wata rana sai annabi ya ce masa iltamisu ha fil ashr al awwal wal ashr al akhir ku neme ta ko dai a cikin goman farko ko a goman karshe sai ya ce thumma hadatha hadatha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa hadatha annabi yayi ta karatu yayi ta karatu can an jima da ku sashi thumma talabtu ghaflatuhu sannan na ƙara matsa masa nace da shi fi ayyin ishrainiya kace goman farko ko goman ƙarshe ka tantance mun cikin wata goma sai annabi ya ce mishi ibtaguha fil ashr al awakhir to ku nema a goman ƙarshe wala tasalni an shay'in ba'daha ya mana wa annabi tambaya da dai cikin tambayar da ta isa ka to kaji inda aka faro da can kenan cewa a goman ƙarshe wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musulmi malik Ahmad ibn Hanbal sannan ya sake kawowa cewa wasu malamai sun ce ana iya samun lailatul qadri a ɗaya daga cikin mabambantan kwanakin nan cikin kwanaki goma Imam Abu Dawud yayi babi a cikin littafinsa cewa babu bayani anna lailatul qadri fi kulli ramadan lailatul qadri a kowane ramadan wannan zantukan duka suna mai da martani ne ga wasu cikin dawa'if na yan bid'a wanda suke cewa wai sam tunda annabi ya rasu babu wanda lita ta dabi wannan da tana su ba mai kyau ba faslu malai ta ke cewa ga wata gaba suma kan ila innaha takunu fi awwal lailatin min ramadan wato zance na biyu kenan gaba da ayyana ta mun ji cewa eh lalle kowane ramadana a cikin sa akwai lita ta dabi daga na haka shi alkiyama to wani dare ne wasu suka ce daren farko in an ga wata yau to daren nan na farko shine lailatul qadri wanda suka faɗa haka an rawaito wannan zancen daga wani mutum mai suna Abu Razili ka ji zance na ɗaya wasu kuma suka ce annaha taqau lailata sab'a asharata tana iya zuwa a dare na 17 idan an yi azumi 16 ina hujjarsu suka ce saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud da aka ruwaito daga gare shi game da bayani akan cewa lailatul sadi'ata ashar ita ce daren da aka yi wato yakin Badar da aka gari ya waye kuma Allah ya kira wannan rana da suna yawmul furqan dan haka suna ganin ita ta dace da ta zama daren da ya tsada ne kaji zance na biyu kenan zance na uku aka ce wa kila lailatu ihda wa ishirina daren 21 in an ajiye 20 to idan dare yayi shi da tsada ne saboda ne da hadisi abi sayyid al-khudri qala sayyidina abu sayyidin yace cewa in takafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ashr al-awwal min ramadan wa atakafna ma'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi a kwanakin 10 farkon ramadan muka yi itikafin tare da shi fatahu jibrilu fa qala inna alladhi taqulu amamaka sai jibrilu ya ce mishi abinda kake nema daren kaddara yana gaba ka kara fataka fal ashr al-awsata sai sake yin itikafi kwanakin 10 ta guya da ake cewa ta tsakiya din nan go fa ta kafna ma kuma muka tare da shi fa ta jibrilu fa qala allazi tatlubu amamaka sai sake duwa yace masa ai tana nan a gaba sannan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miƙe khatiban yayin hutuba sabihata 20 min ramadan ranan an yi azumi 20 za a shiga 21 kaga in yamma ta yi shine dana shine da yabo fa qala sai yace man kana atakafa mai falyarja duk wanda ya ci kafi tare da ni to ya dawo fa inni ra'aytu laylatal qadr an nuna min laylatal qadr wa inni unsitu amma amanta da wa innaha amma tabbas ita fil ashr al awakhir kana cikin goman karshe fi witri a cikin mara da 1 da 3 da 5 da 7 da 9 ka anni asjidu fi tilin wa ma'i amma na garin a ranan nayi mafarkin cewa ina yin sujuda a cikin tako da ruwa wato an yi ruwa a ranan wa kana saqful masjidi jarida min an-nakhl sayyidina abdullahi dan masud yake cewa bisa ne yake cewa kuma a lokacin rubun masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zarbar dabino ce ganyen dabino ne aka saka ba wani rufi ne mai nagarta ba saboda haka da aka yi haka wa ma nara fi sama'i shay'an ranan babu alama hadari faja'at qaza'atu sai ga wani tarin hadari fa mutirna akai mana ruwan sama fa sallabi nan nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya mana sallah a wannan yammaci na an yi azumi 20 an shiga daren 21 ko hatta ra'aytu athara tin wal ma'i ala jafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tasdiqa ru'yahu a wannan rana muka ga annabi yayi sallah ga tabo a goshin sa kaga mafarkin sa ya tabbata cewa a wannan shekara an yi laylatul qadri daren 21 su kuma waɗancan ruwayoyin da muka ji a baya ba su da wata hujja ba ga wannan hujja ce tabbatacciya ya zo a wani lafazi daban cewa washegarin sallar asubahi ne ta washegarin 21 ita ce haka ya faru kamar yake cikin Bukhari da Muslim saboda haka Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yake cewa wannan hadisi shine mafi ingancin riwayoyi game da laylatul qadri wanda dare yake samu ta kaji ra'ayi na uku kenan ana iya samun ta daren 21 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya same ta wannan daren ra'ayi na hudu tana iya kasancewa laylatu 23 tana iya kasancewa daren 23 ga wata wato daren mara da ke biye da wannan 21 idan an yi azumi 22 an sha ruwa daga sanda aka sha ruwan nan an shiga daren saboda menene sai hadisi ubu Abdullah ibn Qurais in fi sahih Muslim saboda wani hadisi na bai dan Qurais dake cikin sahih Muslim wanda siyakin shi yayi kama da wancan na Abdullah da sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ra'ayi na biyar wa qila laylatu 24 wasu kace daren 24 kaga wannan kuma mara bane ba dan an yi azumi 23 an shiga dare shafa'i ne shi ba mara bane saboda mene saboda Abu Dawud al-Tayalisi ya rawaito riwaya daga Hammad dan Salama daga Al-Juwayni zuwa ga Abi Nadra zuwa ga Abi Sa'id cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laylatul qadri laylatu 24 tana iya zuwa daren 24 haka Imam Ahmad ya rawaito irin wannan riwaya duk da cikin isnadin ta akwai Ibnu Lahi'a wanda wasu malamai suke ganin cewa ba a karɓar riwayar sa kai tsaye wallahu a'lam haka nan akwai riwaya da Asbagh ya rawaito cewa daga Bilal ladan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ita ce daren farko a cikin ragowar daren raki guda 7 ula sab'in min baqiya daren farko a cikin 7 da suka rage don kallon sa ba za ka shiga daren 24 da haka kuma yadda muka faɗa ran jama'a na ban ne tilkadari ya wuce wannan hadisin ƙwayar da mutane suke faɗa ya wuce cewa wai 27 ne kawai ba haka bane kuma da gaske tana iya zuwa koda ba maradin ba kafin wannan zancen akwai zantuka na malami nan nan kusa a shankiyar fadaka cikin addu'ul bayan haka wannan wannan malamin a cikin sharhin shi na sayu na Abu Dawud malamin nan na Saudi Arabia babban malamin da tijo din nan Abdul Musil Abbas za mu dosa daga cikin zantuka saboda daren 21 ko 23 ko 24 yana yiwa haka nan Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Jabir da Al-Hasan Al-Basri cikin tabi'ai da Qatada da Abdullahi dan Wa'f duk waɗannan malaman fatawarsu shine annaha lailatu 24 din nan saboda wancan daren na 24 me yasa su kuma suka dauki wannan fatawar saboda ko na hadisi na Waqila Ibn Al-Asqa radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cewa daren 24 shine daren da aka fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wato bayan an tara Qur'ani a sama din abinda Jibril ya fara kawowa da muka ji a baya ranye shi ya fara kawo shi shikara aka fara Annabi wahayi shine a daren 24 ga watan Ramadan da ku su kuma suke ganin to ba ku daren da yafi dacewa da wannan darajar kamar daren da aka fara wahayi ina fata mun gane wannan sannan ra'ayi na 6 suka ce ke da 6 ko suka ce tana iya zama na 7 wannan na 7 muka kirga 1 2 3 4 5 oke na 6 ko 6 na ra'ayi na 6 cewa tana iya zama daren 25 saboda Imam Bukhari ya rawaito daga Ibn Abbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce in tanisuha fil ashr al awakhir min ramadan kunemeta a goman karshe fi tasi'atin tabqa ko dai a dare 9 da suka rage shine 21 kenan wa fi sa'atin tabqa ko a dare 7 da suka rage shine 24 kenan wa fi khamisatin tabqa ko a dare 5 da suka rage shine 25 sai ce wa fassarahu kathiruna bilayalil awtad sai wasu suka fassara shi da cewa dare raki na wutiri wa huwa azhar wa ashhar wa hamalahu al akharuna wasu kuma suka ce ai waɗannan ma fi tasi'atin wa sadi'atin wa khamisatin alal ashfa'i daren 22 ne da 24 da 26 kamar yadda Muslim ya ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri cewa shi fasara sa gina ba ga dai wanda bai tsira shine wanda ya yadda kawai ya tashi duka daren rakin nan guda goma sai ra'ayi na 8 afwan na 7 ha ila yau annaha takunu fi lati 27 cewa tana iya zama daren 27 saboda riwayar Imam Muslim daga Ubay dan Ka'ab ita ce riwayar nan da mashahuriya da mutane suka saba jinta wanda Ubay dan Ka'ab yana rantsuwa da Allah cewa shi ya san lilatul qadr man dare shi kuma yace daren 27 to wannan yana faɗan iya abin da ya sani amma daga abin da aka karanta za ga akwai wani abu daban wanda ba wanda ya sani ba da haka ba za a takaice akan iya nashi ba nashi ma daidai ne ko muhimmi ne to anan ne sai malai kawo mana hadisi yake daga hadisin ainihin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da aka rawaito daga Ubay ibn Kaab cewa qultu zai dan Ubay shi ya tabbace cewa yake ce masa ya abul mundir inna akhaka ibn mas'ud yaqul dan uwanka sahabi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa man yuqimul hawla wanda yayi ibadar shekara yusib lailatul qadr to zai ga lailatul qadr qala sai ya ce yarhamuhullah Allah ya gafarta mishi laqad alima annaha fi shahr ramadana yana sana cewa ramadana wa annaha lailatu 27 yana sana cewa daren 27 kuma halafa sannan ya rantsa da Allah shi Ubay qultu sai na ce mishi kaifa ta'lamuna zalika ya aka kuka sani qala sai yace bil alamati aw bil ayati allati akhbarana biha ko ukhbirna biha da alamar da aka nuna mana cewa tatlu dalika al yawma la shu'a'a laha ya al shams idan gari ya waye rana za ta fito ba ta da zafi haka musulmi ya roki shi hanyar sufiya dan ku yana da shu'ba da auza'i daga abdatu daga birdan kubaishi da sauransu to wannan yana nuna mana a haddaran tsuwa shi yayi saboda tabbata yake da shi da yake cewa wallazi la ilaha illa huwa inna halati ramadana yahlifu wa la yastasi yace wa in wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha fi lailati sab'ati ashara sab'ati lailati sab'i wa ishirina wa amaratu an tuqwa ash-shamsu la sha'a laha fi sabihatiha shi ya faɗi wannan saboda abin da ya faru ne a wata shekara kamar da muka ga wata shekara kuma ya zo 21 bayan ga Ubayy Muawiya ya ruwaito wannan da Abdullahi dan Umar da Ibn Abbas da wasu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da wata riwaya daga Abu Hanifa to anan ne sai aka samu wani malami cikin magabata sai ya wani takhriji ya fitar da wata latifa wata fa'ida cewa idan ka lissafa kalmomin sura zuwa kan salamun hiya zaka ga hiya ita ce kalma ta 27 sai kara wannan nan can gani in ka lissafa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka har zuwa zaka ga cewa hiya ita ce kalma ta 27 don lissafa wannan sai a mai tafi ai kamara ce lalle ya cinka duk karin karfi ne ga wannan haka nan al-imam abul qasim al-tabarani sai ya rawaito shi ma riwaya ta hanyar abdurrazzaq as-sam'ani zuwa ga ma'mar daga qatada da asim su biyu suka ce sun ji ikrima yana cewa ibnu abbas ya ba da labari cewa umar dan khattab ya kira manyan sahabbai ya kira su wani mutum ya musu tambaya yace fasa'alahum allatil qadri ya tambaye su yaushe ne lailatul qadri da ya tambaye su sai suka ce fa ajma'u annaha fil ashr al awakhir dukkanin su ra'ayin su ya tabbata akan cewa lalle a cikin goman karshe amma basu ayyana ba fa qala ibnu abbas yace ni ina ga wani dama ibnu abbas yana cikin matasan malamai wanda shekarun su basu kai shekarun manyan malaman dattawa ba amma a ilimi ba a layin ce masa da haka Umar yana shigar da shi cikin majalisarsa ta shura ta malamai har wasu ma suna ganin bai kyauta ba a san taba yi mishi magana ya mishi wannan tambaya akan fasara idza jaa rasulullahi wal fatah mun kina karatu ko mun karanta sha ba za mu lokacin shi a gaba insha Allah sai ce a fa qulti li Umar inni la a'lam yace ni na sani aw inni la azunnu ayya laylatin hiya ni na sani yaushe ne fa qala Umar min ayna alimta dhalika Umar yace me hujjarka wa ayya laylatin hiya wa dare ne fa qulti ibnu abbas yace sabi'atun tamdi aw sabi'atun tabqa ko dai dare bakwai da ya rage kaga kuma wani ra'ayi na baya ko kuma dare bakwai dare bakwai da suka wuce a cikin goman karshe shine irin nasu kenan ko kuma dare bakwai da suka saura shine irin wancan da baya kenan ausadatu tabqa min al-ashr al-awaqif fa qala Umar sai Umar yace mishi min ayna alimta dhalika me hujjarka fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace خلق الله سبع سماوات وسبع أربعين وسبعة أيام يتي لفظ بقي ينا كير وياوا سكن أبو بوا دبن دبن نقنع الجيني جرى يوا يتي كاغا سمبي بدا بقي كسا بدا بقي وانا كم ماكو بدا بقي وإن الشهر يدور على سبع حكا نوتا ينا ججو ياواني akan ainihin wato bakwai makonnin mako ne zai juya ya ƙara juya ya ƙara juya sannan wa khuliqal insanu min sab'in an halicci dan adam akan abubuwa guda bakwai wato gabobin sa na sujuda guda bakwai sannan yace wa ya'kulu min sab'in yana cin abu iri bakwai sune daga fadin Allah fa ambatna fiha habba wa inaban wa mai ne ma wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa daika gulba wa fakiyatan wa abba sune bakwai hadaika ai ba abincin bane wurin da yake noma abincin yace da haka nau'in abincin dan adam su ma guda bakwai wa tawafu bil bait sab'a haka nan tawafi ma an je aikin haji ko umara su bakwai yake wa ramil jima'i sab'a jiban shedan shi ma bakwai wa zakara ashiya ya tabbata abuba masu bakwai yace da haka yafi dacewa a ce daren bakwai 27 sai Umar yake cewa faqala Umar sai Umar yace laqad fa'inta li amrin fa fa'inna lahu yace kai wannan yaro da basira kake kai ko abin da ba murska ba sannan sai ya karanta musu wannan ayata fa ambatna fiha habba cikin abasa ka ji karin wata ishara zuwa ga bakwai dan yanzu mun samu sabon da ya rantsi akan bakwai sannan sahabbai da yawa sun ruwaito Muawiya da Ibnu Abbas da Ibnu Umar yanzu kuma ga mun ji wannan riwaya sannan kuma mun ji maganar salamun jiya cewa an alisa fa daya biyu uku duk waɗannan wasu abubuwan da suke ƙara istiqnasin fifi ta 27 din akan saura amma fa ba ita kade ba ce kamar muke ƙara ambata ba ita kade ba ce wanda kuma da yake so ya dace da falala to kada ya kadaitu akan ibada a daranta ita kadai sannan ya ƙara cewa ra'ayi na takwas kenan ko an ce wa kila innaha takunu fi laylati 29 ko suka ce daren 29 ne saboda mene saboda hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da ya ruwaito daga Ubaidah dan Salih cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-laylatul qadri fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadana intamiswa fi al-ashr al-awakhir fa innaha taduru fi witri 21 wa 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw fi akhir laylatin minhu wannan hadisi duk ya bayyana annabi ya ce ma wa dan salis kunelita a ramadana kunelita a goman karshe fa innaha lalle ita fi witri tana cikin witri na wannan dararrakin 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 ko kuma in ramadana ya wuce da 9 an yi 30 to wata kila a wannan dare na karshe daren da galibi da ga wasu ma saboda rashin mutunci za su ce ba su yi abin mako su wallahi ba sa yin 30 ta gudun ma ya kishe su haka sai ta zagin sarki musulmi cewa su ba ruwan su ko ta yi ma wannan daren da ake rikici din nan da mutane za su tada kaya baya cewa ba su yarda ba ai an ce an gani a Nijar za ka su ba ruwan su sarki musulmi ko ta yi daga cikin asarar da suka yi bayan shan ruwa a ramadana shi asarar da ke kadari Allah ya kiyaye zama kuna jin wannan yanzu ina ga namu da kanmu za mu ga cewa lallai kowa zai tallafa ta wani shigo ba sai an maka wata fatawa ba kuma yanzu sannan ya ƙara kawo a riwaya daga al-Imamu Abu Dawud da shi da Abu Dawud Abu Dawud da yabi shi kenan daga Abu Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi ratin sabi'atin aw tasi'atin wa 20 daren 27 ko da 9 wa innal mala'ikata tilka al-laylata fil ardi akthar min adadil hasa kuma a wannan daren mala'iku za su cika duniya sai sun fi yawan kwayar tsakon kuma duniya yawa wasu kuma suka ce ra'ayi na 9 kenan cewa annaha taqumu fi akhir laylatin tana zama dare na karshe saboda wancan riwaya da kuma riwayar da aka samu daga Abi Bakarata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fi kis'in baqina aw sab'in baqina aw khamsin baqina aw thalathin baqina aw akhir laylati ko dai cikin dare 9 da suka saura shine 21 kenan ko dare 7 shine 23 ko dare 5 shine 25 ko dare 3 shine 27 ko kuma a daren karshe na ramadana bi it tantina ko jaci sai annabi ya ce musu ku ne ta wannan daren wannan riwaya al-Imam at-Tirmidhi to shine sai al-Imam Shafi yake sai malai yake kasake kawo mana yake cewa faslun to jama'a kun ji wannan wannan shine mas'ala ta biyu game da laylatul qadr abinda muka fara shi zamu sake daidaitawa zai goye fada da kansa cewa kamar yadda yake cewa qala Shafi ya bi riwayati sadarat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban lis-sa'il kaga waɗannan maganganu sun zo a matsayin amsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa mutane game da laylatul qadr wata ne ya ce musu kaza wata ne ya ce kaza ta ce kaza dan haka mafi girman zancen kafara shine laylatul qadr tantaqilu fil ashr al awaqi laylatul qadr yana caccanzawa a cikin goman karshe wannan haka malamai suka hakaito altafansu al-imamu tirmidhi bayan ya kawo hadisan ya ruwaito daga wasu cikin malamai kamar abu kilaba da waninsa daga haka nan daga maliku da ahmad ibn hanbal da isaka dan rawiya da abu taurin da al-muzani da ibn khuzaima da wasunsu kuma haka aka ruwaito daga shafi har ila yau da shida al-qabi sai malam ya ce wa huwa al-ashbah wannan zancen cewa annaha tantaqilu bainal layali fil ashr al awaqid shi yafi dacewa da ainihin wato daidai wallahu a'lam yace wa qad yusta'anasu bi hadha al qawl bima thabata fis sayyi za a iya karawa wannan zancen cewa tana caccanzawa a kara masa karfi da riwaya dake cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan amru cewa anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu mutane cikin sahabbai ra'au laylatul qadr fil manam sun yi mafarki sun ga laylatul qadr fi sab'il awakhir min ramadan a cikin daya daga cikin kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu araru uyakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhir na ga mafarkin ku ya tabbata akan kwanaki bakwai na ƙarshe faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awaqi wanda zai nemi laylatul qadri to ya neme ta a dararraki guda bakwai na ƙarshe wato daga 21 zuwa 27 ko daga 23 zuwa 29 ko kuma a cikin duka waɗannan sai yake cewa kuma har ila yau daga Aisha ita ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ce taharrau laylatul qadri fil witri min al ashr al awaqir fi min ramadan kun nemi laylatul qadri a cikin dararraki na mara 21 23 25 27 29 cikin laylatul qadri a cikin karshen ramadan haka nan ƙarin hujja akan cewa laylatul qadri tana caccanzawa kuma ba dare ne kwaya ɗaya ba za a yi ƙara kula da hadisin Ubayd ibn Salih wanda yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wata rana yana farin ciki zai ba su labarin Allah ya ayyana mishi daram sai ya tarar da wasu cikin sahabbai suna jayayya suna musu bar amfani daga yin haka sai yake ba su labarin cewa kharastu li ukhbirakum bi laylatil qadr na fito in faku labarin abin da aka sanar shi fatalaha fulanu wa fulanu sai wani da wani suna rikici farufi'at sai aka tsage ta daga wannan daren aka ce to an postponed an postponed ta da ka faltamisuwa fil asharil awaqi ku neme ta a goman karshe fitasi'ati wassabi'ati walqabisati a daren 25 ko da 7 ko da 9 agogo dilala shine a ayyana tan ba zai ci gaba ba wata kai da ba dan da ba ke faru ba da manzo Allah sai sai bada labari ce to dare ne ta kadar shine dare kaza kamar yadda misali ranan sallah karama shine daya ga Shawwal to da zai zama wani ayyanan nan dare to daga nan sai ba ayyana ba kuma wannan yana nuna mana hadarin da ke cikin jayayya da musu yana cire albarka daga cikin al'umma wani abu mai albarka da Allah ya ne ya sauka a cikin al'umma idan suka zama al'umma ne masu jayayya da musu da rashin sanin darajar na gaba da su to sai a cire wannan fa'ida daga gare su haka nan ilimi baya samuwa da jayayya da musu ibnu kasir ya ma faɗi wannan a cikin nan wajen da yake cewa وفيه استئناس لما يقال من أن الممارة تقطع الفائدة والعلم النافع جاوية تنا ينكي ومتم فائدة لإلهم يا أفاني ابن عباس أن النبكي عباس ينا دواني آلي شيني أبنان هيكي تمشي أبو سلمة wannan malami Abu Salama babban malami ne cikin malamai yana daya daga cikin manyan daliban Aisha radiyallahu anha kuma da safa da daraja aka bada daya biyu ku samu da shi haka ce misali Amra Urwa za ce Abu Salama ta dan gida Abdurrahman dan Auf to sai yana yi ma Ibn Abbas gani saboda bai wani girme shi a shekaru ba da kan shi ke ba labari yana cewa nayi da dama irin rashin kyautawar da naiwa Ibn Abbas sai mun rowa ilimin sa su kuma sa mu dan dinar sai ya taba su ilimi yace da an go majlisi in ana karatu da Ibn Abbas ya faɗo ta magana shi kuma da wani rabin ilimin da yake akan magana kawai sai tsoma mishi baki ko yace malam ba haka bane ko kuma ya kaje gani gaba da kaza yace na faɗa kawai sai ya rabu da yace to shikenan sai ban na iyana baya san musulmi san jayayya yace to da haka sai wa kaina asara ilimi da yawa cikin ilimin sa haka ne ya ja mushi jayayya da malamin sa katsalanda wani ya daga cikin a matsaloli ko fitatun wannan zamani majiyar mutane Allah ya haramta musu ilimi mai albarka saboda raina na gaba da su raina malaman su jayayya da waɗanda suka fi su ilimi ko sa'anin su alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk yake neman ilimi dan shi ma a ce malami ko kuma dan ya jayayya da masu ilimi da jahilai li yujalita al-ulama'a aw yumarisa as-sufaha'a yana so ya dinga zama a teburin malanta shi ma ana nuna shi manufar sa kawai kirin ba dan Allah ba ko yana so ya dinga jayayya jahilai yana Quraysh annabi ya ranar kiyama za a yi mai linzadi da wannan ilimin nashi a kai shinta zaka ba abun kirki bane bayan a nan duniya zaka rasa wannan wato kyakkyawan ilimin mai albarka kuma albarkar ilimi shine ya taimaka ya gyara maka zuciyarka ya sada ka da ainihin wato kyakkyawan alaka da Allah ubangijinka sannan kuma ya amfani sauran al'umma amma ya zama da ilimin ka kawai ilimi ne na nuna mutane cewa kai ka sani ko kai ka iya ko ka fi kowa iyawa sannan kuma duk wanda ya faɗa abin da baka sani ba ka jayayya da shi to ƙarshe za ka waye gari babu albarka a cikin ilimin Allah ya kyauta to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wannan riwaya asa an yakuna khairan lakum dauke ta da aka yi zama ba za ku santa ba ya fi yi muku da khairi saboda menene saboda da ba ayyana ba yanzu kowa zai ta kokari ya ƙara kaini ko fa innaha idza kanat mubhama ijtahada tullabuha fi ibtigha'iha fi jami'i mahal raja'iha ishe saboda ba santa ba masu neman ta zasu ta kwazo suna ta neman ta a inda yake saran samun ta kaga wannan ya nuna mana cewa ya fi mana albarka kar mu dinga dogara da waccan riwayar ta Ubayyu ta kadai mu fifita ibada a 27 kadai wani bai fi mana alkhairi ba ya fi mana alkhairi mu hada rayuwa gaba daya mu tayi ibada a dareren nan guda goma gaba ki dayan su sai mu samu dacewa da ita kuma mu samu albarka karin ibadoji musamman ma kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace abu da ga yana yi kenan kamar da muka sani cewa idan goma karshe ta zo yakan yi ne yakan dage dan yakan zage damtse ya miƙe ya babbarci ya nisanci shi fada iyalansa sannan ya tada mutanen gidansa ya ta ibada to haka ake so ma kwatanta wallahu ta'ala a'lam to jama'a kun ji wannan kenan abu na gaba shine me ya dace mutum yayin zalalul qadar wannan kamar da aka ruwaito a cikin yana na cikin muwatta yana na cikin sunan tafai kaman al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito haka nan Tirmidhi haka nan Hakim da isnadi akan sharadin Bukhari da Muslim da wasu su cewa abinda yafi dacewa shine yawaita addu'o'i da istighfari da sauransu sanar riwayar Buraida daga Aisha Allah ya kara mata yadda wanda galibi ita ake kawo anan cewa ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace masa ya manzon Allah idan na dace da til kadari ne zan dinga fadi annabi ya ce mata ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya ubangiji lalle kai mai afwa ne kana son afwa ya ubangiji ka muna afwa wannan addu'a ce mai tsananin gwaɓi da ba mai tsananin ƙarfi da kuma ta tattara duwar abu da kake tsammani domin al'afu shine rangwame da Allah madaukaki sarki yake da shi da rahamar sa da gafarar sa da kauda kai daga laifuffuka da kuma karawa mutane lada fiye da abinda suke da shi shine ma'anar rangwame kamar yadda kuranin da aka ce maka rangwame shine a rage maka farashi ko a yi maka gyara ko alamince ka ko a kara maka fiye da abin da ka siya ko a baka bashi a ce in ka samu ka biya ko a yafe maka duk wani abu da za a yi maka na sauki sunan shi rangwame saboda Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni karkare na tsayin addu'an nan da za ka yi ta ita kadai kamar da duk wata addu'a da duk addu'o'in ka za su gaci amma babu da kin kai sauran addu'o'in ka da ka saba addu'an neman ma iyaye gafara addu'an neman wadatar duniya albarkar rayuwa kaza kaza irin abin da ya mata suke kasan ya mata su kanta hajire ba su da aiki la da Allah ya bata wani Allah ya sa wani ya aure ta Allah ya sa ka mijinta ya samu kudin da zai aure duk wannan abin da suke sai su tayi kuma Allah ya kyauta amma da zaka takaice akan wannan ma to ta ce domin in ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kata da Aisha Allah ya kara mata yadda kuma abin da yace ta dinga yake na Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sannan kabi da muka ambata a wancan karatun jarrabta yana farawa tun daga faduwar rana ne har zuwa san da za a kira sallah na asuba saboda haka duk waɗannan bangarorin lokacin addu'a ne ba wai sai an yi baccin an tashi ne kadai lokacin ba da haka tun bayan sallar isha tun bayan sallar magriba tun bayan an gama buɗe baki za ka iya ka ci gaba da yin addu'o'in ka to waɗannan su ne a matsaloli guda uku takaitattu daga a ƙarshen wannan sura mai albarka insha Allah da muka takaita su kware da gaske daga cikin wannan littafi na al-Imam Abul Fida Ismail ibn Kathir rahmatullahi alayhi amin ga shi lokaci ya dona ga wannan sura bari ba ta zo mun zo next akwai sauran masaila amma gaskiya bari ba su haka kada tai tsaurewa an tai tsaurewa abin ya kan fitar da kan mutane kuma da mun tafi tawa tunda lokaci ya kare ina ga da shi ku ya ishe ta wanda yake dalibin ilimi ko bincike sai je karanta sauran insha Allah kafin mu rike insha Allah gurbi ta'ziya ga wasu bayin Allah da Allah ya musu rasuwa cikin malamanmu da wasu abokanmu akwai wani babban malami cikin malamanmu a garin Bauchi malami Dawud Muhammad dattijan malami ne cikin malaman kungiyar Izara a nan Gwallaga wanda ya dade a harkar ilimi da karantawa yau Allah ya suwa amma da na'iza muna fatan Allah ya yi gafarta masa ya masa rahama ya raba masa ayyukan da sana'a alkhairi ya kuma gafarta da zunuban sa ya gafarta masa mulki akwai wanda kuwa mutumin gobe da ya rasu a makon nan shi ma Mala Abubakar Famas dai daga cikin masu da'awa na sunna shi ma muna san shi cikin addu'o'in mu Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama akwai malamin mu Professor Abubakar Alhaji Muhammad na garin Maiduguri shi kuma Allah ya mahaifinsa rasuwa bayan da sa ya rasu Allah dai shi yana aikin hajji sai dawo waye ya tarar da jana'iza to Allah ubangiji ya gafarta masa gaba gida Allah ya musu rahama da dukkanin sauran musulmai cikin iyayenmu da malamanmu da sauran magabata Allah kuma ya gyara mana kasar mu ya kawo mana albarka da alkhairi ya kade mana dukkanin fitintunu wannan fitintunu na zubar da jini da satan mutane da sauran su suka rame mu ya Allah mun tuba ka yafi mu ka gafarta mana ka rangwanta mana Allah kawo mana dauki Allah kawo mana dauki Allah ka bamu shugabanni na gari wanda suke azzalabai ba su ji Allah ka raba mu da su Allah kai mana maganin su Allah ba su karfin ka ba ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.